بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم كان متى كله جوتشن جماد الأولاكين shekara ta 1442 hijriya wanda ya ci da 19 ga watan 12 a shekara ta 20 a miladiya. Za mu fara karanta littafin al-jawharatul farida, littafi ne na hafizul imam al-hafiz al-hakami wanda yake littafi ne na aqida. Kar ku manta da mun shi wannan littafin littafi ne gaba ɗaya sai ki dauki da mutunan aqida. Wannan al-jawharatul farida gaba ɗaya waƙoƙi ne a ciki, littafin ne aka wake shi a waje aka kawo shi, shi yasa a wai gurin ake ce masa al-manzumatu ad-daliya. Al-manzumatu ad-daliya, daliya. Za mu tattauna kafin mu karanta littafin akan shi kansa babban malami Hafiz al-Hakami. Na zaɓi mu ɗan karanta tarihinsa ne ba don komai ba, saboda mu san shi da irin gudunmuwar da ya bayar ma addini da musamman ba mina aqida ƙwarai da gaske. Kuma sanin tarihin malamai irin waɗannan yana tasiri ƙwarai da gaske wajen dadawa ɗalibin ilimin shauƙi na ba ni sunan shi na yin karatu da himmatuwa da ilimin. Kuma mu ji yadda magabatanmu suka kashe lokacinsu suka taimaki wannan da'awa, suka taimaki wannan karatu. Fatan mu Allah ya samu fara a sa'a, kuma ya bamu ikon karewa a sa'a, kuma ya samu gane bayanin nan. Na farko din malamin Allah ya masa rahama, ga abinda ga baitukan nan da suke za mu fara bin kansu. Alhamdulillah la yuhsa lahu adadu wa la yuhitu bihi al-aqlam wal madad. Alhamdulillah la yuhsa lahu adadu wa la yuhitu bihi al-aqlam wal madad. Hamdan li rabbi kaseeran da'iman abada fi sirri wal jahri fi ad-darain mustarad. Hamdan kaseeran da'iman abada fi sirri wal jahri fi ad-darain mustarad. ملء السماوات والأرضين أجمعها وملء ما شاء بعد الواحد الصمد. ملء السماوات والأرضين أجمعها وملء ما شاء بعد الواحد الصمد. ثم الصلاة على خير الأنام رسول لله أحمد مع صحب به سعيد. ثم الصلاة على خير الأنام رسول لله أحمد مع صاحب كصحب به سعيد. وأهل بيت النبي والآل قطبة والتابعين الأولى لدينهم عضد لدينهم عضد. وأهل بيت النبي والآل قطبة والتابعين الأولى لدينهم عضد. والرسل أجمعهم والتابعين لهم من دون أن يعدلوا عما إليه هدوا. أزكى صلاة مع التسليم دائمة ما إلها أبدا حد ولا أمد. أزكى صلاة مع التسليم دائمة ما إلها أبدا حد ولا أمد. وبعد ذي في أصول الدين جوهرة فريدة بسنة التوحيد تتقد وبعد زي في أصول الدين جوهرة فريدة بسنة التوحيد تتقد بشرح كل عرى الإسلام كافلة ونقد كل الذي أعداءه أقد بشرح كل عرى الإسلام كافلة ونقد كل الذي أعداءه أقد وما أبرئ نفسي من لوازمها وأحمد الله منه العون والرشد وما أبرئ نفسي من لوازمها وأحمد الله منه العون والرشد والله أسأل منه رحمة وهدى والله أسأل منه رحمة وهدى فضلا وما لي إلا الله مستند والله أسأل منه رحمة وهدى فضلا وما لي إلا الله مستند أبدا ما لا يفعل هذا الشيء كنا أقول بجي يشي فالحمد لله لا يساله أدد وديا تتبتع الله تبارك وتعالى إرم وديا دباء كبير دي أدد انت الله أكبر وانا أبدا كنفي ينعي الله تعالى وديا godiyar da ba zai taba iya fadan adadin ta ba anan mas'ala fiqhiyya istinbatiyya kenan Allah yakan iya baka lada akan wani abin da ma baka yi shi ba kenan ambatan sa kawai kai kai salatin annabi 1000 sai wani yazo yayi 1000 sai ce kai ya Allah ina maka salati ba adadi wa ya fulada
wannan
na'am
wannan da karshe da yake
na yusalahu adadu mana yana so yace kamar yayi ta salati yayi ta salati wato ban sunan shi babu ma adadi kawai kamar to ya wannan ya shigo da wata magana amma ba ra'ayi ta cikin kasadin nan ba insha Allah ku ba ni ansa ba eh kuna shakka
wanda yace ba adadi
wanda yace ba adadi ko banje ba
wanda yace ba adadi
yayi wanda yace ba adadi yayi tai yanzu ku a cikin addu'oyin ku ba akwai addu'an da ake ana cewa mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahla as-sana'i wal majd haqqu ma qala al-abd dam eh hadisin da muka karanta ai ba Nasir ba shi bane karin ka dan saurara wani abu ya fi karfin tunanin ka ba garsu ka bari su yi sire sun gagara sai ayi sani ina so ne ku tabbatar da wani abu shin ya halatta in nazo salati ce ya Allah ina salati ya Allah ina zikiri gare ka bila adadi kuma Allah zai bani lada kai na'am Allah wasnam na'am dai daga cikin matan annabi tazo tana yi wa annabi Allah salati zikiri na'am eh to kaji ga wani ma hadisin ma annabi ya koya wa matarsa tace subhanallahi adada khalqi ha to kai yanzu kai ka san adada khalqi ne ina yi wa Allah tasbihi iya adadin inda ba fa'ida zai ce ta ce ki yi tasbihi iya adadin halitta kuma yace zan nuna miki abin da yake wannan warida nafsihi ya Allah ana maka tasbihi iya yaddarka na'am بدينا مو جابا جو نعم بتجي زونا كوي زو تسبيه يا الله يا الله انا ما تسبيه يا عدد من هالتكه
وانا الناس اللي ما شو انا على اللي يفتش شو انا اللي قاعد اجي يا ما انا كذا انا كذا
ابن نني نكي cewa akramka Allah anan mutumin da yazo yace ya Allah ina maka tasbihi iya adadin halittarka Allah zai bashi ladan tasbihi tasbihi iya adadin halittar ku bari bashi ladan tasbihi da yaza bashi to me amfanin cewa adadin kalbi ne na'am
amma abu hakan da yake daidai ne kuma ibada ne sai samu daya saboda wani nau'i ne na nuna Allah cewa duk iya kokarin da kai wajen yin tasbih za ka kai iya da tsantsanta
na'am to ai shi akramaka Allah shi fa Allah in an yi aiki fa lada yake bayarwa babu wani maganan fa kai wa Allah fa a ce wai ba a bayar ba fa yawwa
abin da nake cewa
eh
ba za mu yanke cewa wai za a bashi ladan tasbih iya adadin
to me sa
ba
yau adadin
halitta yake ah mai ladan tasbih sama da haka amma magalar baya nuna cewa yayin tasbih ya adadin halitta Allah cin da nasin ya nuna haka amma ya bada hakan ne cewa a matsayin wannan za a yi hakan wannan
to ni ba zan bada ansa ba amma ina so ku je ku bincike akan wannan abu duk ku tara hadisan wannan hadisin na safiya ne yayi a wala adulluki ala afdala tasbihin ta take normal tasbihi nace bari in nuna miki wanda yafi wannan kuma ya koya mata wannan kuma ya kawo wannan lafazin da muke faɗa na'am halala gaskiya ne to abin cika a ji a duba ga mai malamai ko wani zai tsalla lomo mana wani abu na'am
kuma ta wakala ta ga ji san ita irga take to ta dau
ita irga take
eh sai ce ba yadda kin yi wannan masu yafi wancan ba da yake wannan shekin ba za a ba mu ladan adadin halitta haka hadisi yake
hadisi yana nuna a zahiri za a baka ladan adadin halitta
Allah
irga ta ba an yi ba
gani
bai kamata ba yi tsabani akan cewa za su
tun zai
samu ladan ko
ba zai samu ladan bai kamata ya tsabani ba saboda Annabi ya ce me na'am sai Allah ya ba
mutun ladan iya adadin hanawa me yasa ake hana wa yayi yawa ne
yayi yawa ne
su ka zan me yake damu su malam kamar zai bude koma ne mutane su zauna su ki su ibada mutum ya zauna ya salati dai ya ce Allah na ma salati na yi wa annabi salati ne adadin duniya gaba daya kai kuma kana can ka kwana kana yi a ce ya fi ka na'am ku daina tsoron mutane akan zahiriya zalla fa addinin nan fa yana da sauki wallahi ko mi sai a ce wai akan wannan kaza misali
na'am
Ah. Waye ce in an tafi da wannan mutum kenan zai iya zuwa ya raka a biyu a sallar dare sai Fatiha kawai sai shafa ce Allah na ma raka a dubu. Na'am? Da wannan da muke mutane suke biyu kulwan lahu. Guda uku a matsayin saukar Qur'ani. Nasiri ne ya yi ce ga kan da kulwan lahu a hannu kamar me? Ta ji surutar Qur'an. To ba damuwa. Na ba da ciki a je a bincika. Ko wani zai kawo mana wata magana ta tsawo allillah na mala wa laysa lil insani illa ma sa'a bari je mu ji kadire me kake so kace eh Yanzu wannan hadisin ya zaka iya fassara shi wanda yace qul huwallahu ta'dilu thuluthal qur'an me zaka fassara shi duk bayanin ka fa na yadda shi fassara mana qul huwallahu ta'dilu thuluthal qur'an na'am to yawa to sai wani yazo ya karanta kuma aikace wanda ya guda dubun aikace ba wanda ya jawo su a lamba ba bayani haka haka yake malam haka yake amma abinda baka bada ansa ba ƴan uwa suna tambaya ya halatta yanzu in ka zo yin wata ibada ka ce kamar yanzu salatin nan ko tasbihin da aka koya wa wani safiya kai ma ka zo wani tasbihi ka ce ya Allah ina maka salati ko ina ma tasbihi adadin halittarka ya Allah ku to mun gode Allah saka alheri yace alhamdulillah godiya tabbata ga Allah la yusalahu adadu wa la yuhitu bihi al-aqlam wal madad muna yi wa Allah godiya godiyar da ba za a yi kididdige godiyar ba kuma alƙaluma ba za su iya kewaye iya godiyar ba ku gane fassarar da nake faɗa ina yi wa Allah godiyar da la yusalahu adadu ba iyaka in kun ce bai halatta ba kuma ya ce wala yuhitu bihi al-aqlam wal madadu babu alƙaluma da suka isa su kewaye an gane ko godiyar da nake wa Allah wal madadu da dukkan wata tawada daga midad ne babu tawadar da ta isa ta rubuce godiyar da nake da yace la yusalahu adadu kamar inda Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha iya gurgudan ni'imar da kai mana ya Allah da ba mu isa mu irga ta ba ni kuma ina ce maka ina maka godiya iya gurgudan wannan ni'imar ni'amullah la tusa ni'imar Allah ba a isa a kididige su ba to haka kuma ina maka godiya irin godiyar da ba a yi kididdige ba tabaraka wa ta'ala wala yuhidu bil aqlam wal madad wa na atf ne ala la yusalahu adad wannan godiya ina yin ta da yawa kasiran jiddan ta yadda alƙaluma da tawada gabaki daya na duniya gaba daya kaga dai duk abin da za a rubuta shi da alƙalami za a rubuta duk kuma abin da za a rubuta da tawada za a rubuta to ina maka godiya da yafi karfin tawada yafi karfin alƙalami Allah ya ce kullu kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi wa law ji'na bi mislihi madada hamdan li rabbi kaseeran da'iman abada fi sirri wal jahri fi ad-darain mustarad ina yi wa Allah godiya mai tarin yawa da'iman abadan an gane ko har abada a dawwama kuma har abada fi sirri wal jahri in an ce mustarad wato afal abayyane aboye a duniya lahira mustaradu in an ce mustarad mutatabi' wani yana bin wani mustaradun yana bin wani a fil lisani akan harshe nayi na maimaita nayi na maimaita kaga nan ya nuna mana ana yi wa Allah godiya godiya mai tarin yawa fi sirri wal jahri mil as-samawati wal ardina ajma'iha wa mil ma sha'a ba'du al wahid as-samad to gashi ina maka godiya ya Allah kuna dai ji lokaci bai halatta ba ko to shikenan kaji gajan adawa wai yabo yake ba addu'a yake ba ko ya halatta to to ya dai halatta ai ko aikin banza yake kenan i inde mai littafin ya zo ya yi ya kawo waɗannan abubuwa ni ban ga dalilin za a rufe mana kofar ishihadi a ce ba za mu yi ba
malam ba ishihadi wajen cewa za a ba da adam za a
hana to shine ai nace kenan aikin banza ake yi shi ya za a yi tsaye haka mai da yi wannan baya kaman za a ba shi lada
yabo shi malam
okay yabo yake shin an yabo ba a biya
ana biya amma ba irin wanda yake ba sai ki biya wai za a ba shi lada a jafin da yake fata
to muna nan ne zamu zo insha Allah yace mil as-samawati wal ardina ajma'iha ina yi wa Allah godiya cikin sammai cikin kasai wa mil ma bainahuma wa mil ma sha'a ba'da al-ba'd da cikin abinda kaso daga baya al-wahidu samadu ya kai ubangiji al-wahidu as-samad kamar kace Allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi kaliwa annabi ne yake bada Allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du annabi ne ya faɗi wannan hadisi Imam Muslim rahimahullahu Imam Muslim rahimahullahu ta'ala ثم الصلاة على خير الأنام رسول الله أحمد مع صحب به سعيد سنكم قال صلاة نقول يا الله بايا يا حمد الله سيكم الصلاة ومن ذن الله صلى الله عليه وسلم خير الأنام سيد ولد آدم شو قبان حلتو قبان ما في الهير حلتا الأنام حلتو باي شو قبان نان آدم دكا باشي كديبا rasulullahi ahmada ko ma ahmada da sunan annabi ne ko eh wa rasulani ya ce min ba'di ismuhu ahmad ma sahbin bihi yani tare da sahabbansa sa'idu wato wadanda Allah ya rabautar da su yawa daga sa'ada وأهل بيت النبي والآل قاطبة والتابعين الأولى للدين هم عضد ده يا لن جدا من ذا الله سوما أنا مسو سلاتي وانشان سيدو دن أنا شوى سن ربوتا ده جنن النبي سن ربوتا ده بم من ذا الله سن ربوتا ده انجهالي شيني سعيدو دن ma'ana zaka sa misalai sun fi dubu sun rabota da kasancewa da annabi da abuwa da yawa sun rayuwa mai dadi shi sannan a gida ahlus sunna ana hada da ahlul bait ha da iyalan gidan manzon Allah ahlul baitin nabi wal ali qatibatan duka duk shine qatiba da tabi'ai ma abuta addini hum adudu wadanda sune karfin addini damtsan addini wannan atafi ne yayi bayan ya salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya salati wa iyalan gida wannan kamar Hafidul Hakimi yana nuna cewa iyalan manzon Allah ba dama su ma tana cikin wato wanda za a yi musu salati ina fata ana fahimta yawa ahlul bait azwajin nabi khassa a matakin farko shine ra'ayin Imam Atha shine ra'ayin Ikrima shine ra'ayin Ibn Abbas da Ibn Sa'ib da Muqatil suka ce waɗannan duk suka ce ahlul baitin nabi azwajin nabi da iyalansa da sahabbai da tabi'ai duk suka taimaki addini gashi nan ma Allah ya ce uskurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allah wal hikma inna Allah kana latifan khabira ko suka ce ahlul baiti ana nufin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah da Nana Fatima da Hassan da Husaini sune ahlul bait manzon Allah da Aliyu da Fatima da Hassan da Husain mutun nawa ne ahlul bait a wannan kauye mutun nawa ya wannan shine ra'ayin Abu Sa'id al-Khudri da Anas riwaya daga shi da wata magana daga Aisha da Ummu Salama akwai wasu kuma suka ce ahlul bait a iyalan annabi duka ahlur rasul azwajur rasul iyalan dangi yan uwa kenan da matansa duka wannan shi ne ra'ayin Imam Dahaq da Ibn al-Jawzi kamar yadda an ruwaito wasu kuma da yawa sun ce matan annabi ne sallallahu alaihi wa sallam da Allah ce zai ba an kun murjisa ahlul bait wa yutahhirakum tadhkira to ya zamu yi ce kawai ayar amma ce shikenan tunda an samu rikici iyalansa sun shiga matansa sun shiga kannansa da yan uwansa Aliyu na Nana Fatima da wai duk sun shiga duk iyalan gidan Aliyu an gane ko Aliyu Hassan da Husaini duka gabaki daya shikenan sun hadu idan aljamul muzakkar da almuannas suka hadu ghuliba almuzakkar fatadul aya kenan tana nufin zawjatun nabi sallallahu alaihi wa sallama ahlul bait kuma su Allah ya magana da su a take a cikin ayar kuma yace ahlul bait wa rusulu ajma'ihim wat tabi'in lahum min duni an ya'dilu amma ilayhi hudu ina salati da manzanni gaba daya ina so ku rinka gane hikima da basirar malamin bai bar manzanni ba sai da ya hado da su wa rusulu ajma'ihim duka wat tabi'in lahum da wanda suka biyo manzannin duka min duni an ya'dilu amma ba wanda suka bi su ba fa ya wanda yanzu suka biyo bayan su ai arna ma sun biyo bayan su wanda suka biyo bayan su min duni an ya'dilu amma ilayhi hudu wanda suka biyo bayan su ba su kauce ga abin da suka shirye zuwa gare shi ba shine amma ilayhi hudu ba su kauce zuwa ga abin da manzannin suka shirye da su zuwa gare shi ba ko kuma akwai da ke wancan amma ilahi hadu ya kamata ya zama haka din da shi ne ne ina musu salati azka salatin ma'a taslimi da'imatan ma illa abadan haddun wala amadu ya fa sake dawowa salati nake mai tsarki azka mafi tsarki shine azka ala wazni af'al fa afdal wannan irin wannan salatin ne shi mai littafin yake tun ai bai isa ya ce ga a bakin sa bai isa ya masa azka salatin ba kaga in yace yayi azka salatin Allah sai ba shi lada kenan azka salatin da sallama da'imatan har abada ba iyaka abadan ما إلا ها أبدا حد هكا فسر الله ما إلا ها أبدا حد كما كتش ما لها حد أبدا ولا أمد ما مأمنا باب توقف بالوكة تنصيها وأكا وأن صلاة يا النبي الله يا الله ولا حد تنتهي إلي كو أنتهي إلي كما باب وأنا حد إذا تنصيها زوى قريش وبعد زين وبعد زين كوبا وبعد وبعد مير متعال المنشى وبعد ذي يعني وبعد من أما بعد وبعد ذي في أصول الدين جوهرة فريدة بسنة التوحيد تتقد بشرح كل أورى الإسلام كافلة ونبذ كل الذي أعداؤه عقد بايوانا قاونا لتاب هذه لتاب أكان أكيد أصول الدين ناسا مسونا جوهرة فريدة أنت جوهر وانت ما كفصر لكو أبو مي موهن سادة أتشي أصول فيك جوهر واندي كي فتتشن أبو مي سادة كما إتكعيشي كي ساتش فريدة لكفرت جوهرة واتو الفريدة جوهرة الفريدة جوهرة تتقل بنور التوحيد أنا أقول جد حسكن توحيدي بسنة توحيدي إيا قولوا لها نتوحيدي تتقل أكي هورا جا معنى وأن الجوهرة أبن دي كي حسك كاتا يكي هورا جا شيني توحيدي توزا توحيدي توحيد دا شيني أكي جنا الدين المسلم شكبا دي وأن اللي تابن كي ننزي شرحين كل أورى الإسلامي أور الإسلام أصول الإسلام ذات بيان توشى مسلم شجبات يا بيان شافيان شافيان سننكما ذات كاردة دكان أبن دمك يا مسلم شيزك فدا أكنش مسلم شجن سنة التوحيد تتقد بشرح كل أور الإسلام كافلة تائسر daga kafala kafila wa nabdi kulli alladhi dawarware naqd warware kulli alladhi a'da'ahu aqad duk abinda makiya Allah suka kudurce wannan jawharar sai ta warware ma lalle za a shakara to yace wa ma ubari'u nafsi min lawazimha min lawazimha bana kubutar da kaina bana wanke kaina daga lawazim in an ce lawazim wato abubuwan da suke bin dan adam na dole dole akwai mantuwa lawazim ne akwai ghadab lawazim ne akwai khata lawazim ne nisyan lawazim wa ma ubarri'u nafsi min lawazimha bana kubutar da kaina bana tsare kaina wanke kaina daga abubuwan da ya zama dole yana bar dan adam wa ahmadullaha minhu al-aun war-rashad kuma ina yi wa Allah godiya a gare shi nake neman al'aunu taimako da kuma shiriya me litafin bai manta ba a ƙarshen mukaddimar sa yayi bayani dangane da launin sa a matsayin sa na dan adam kaga bai alfahari ba kina yana so nuna ma ko kaga kuskure fa a cikin litafin tunda yace wa ma ubarri'u nafsi min lawazimha bana kubutar da kaina bana wanke kaina akwai abuwa na dole da yake mun dan adam to komai kai zaka yi muskure a ciki amma dai ina neman shiriyar Allah kuma gare shi nake neman dacewa wallahi as'alu minhu rahmatan wa huda Allah din dai nake roko rahama kuma ina neman shiriyar sa tafaddulan wa ihsana fadlan da falala wa mali illa Allah mustanadu kaji akirai yace ba ni da wani abun dogaro in ba Allah ba kwata kwata Allah shine mustanad ya yanzu kaga ko anan gurin akram kallah ai ya maka bayanin hakikatan cewa wannan littafi ne da yake dauke da me yake dauke da aqida tsunzutunta to haka ita kawo cikin wannan fasaha sai da baiti 296 haka zamu zo mu bi su insha Allah daya bayan daya to yi shi wannan mai littafin wai wane ne shi wannan mai littafin kuma me yasa muka zabi duk littafin da muka karanta ba mu yi bayani akan sira zaciya ta masu littafin ba saboda shi din yana tattare da wasu khasa'is wasu abubuwa da Allah madaukakin sarki ya fifita shi akan akan mutane kuma yana da abubuwa na ban mamaki matuƙa a cikin ainihin wato rayuwarsa wanda ya kamata na tafido bi hayati kamar yadda malamai suke cewa karanta sirar salafus salih magabata na bari yakan ƙara mutum imani yakan kuma ƙara masa tamassuki da da riko da addinin daidai gurgudu so abinda zamu cike da shi shine insha Allah ta'ala bayani akan asira azzatiya ta shi wannan bawan Allah Imam Al-Hafiz Al-Hakimi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala fatan mu Allah ya ba mu ikon dacewa nan dane da fadan daidai kuma ya raba mu da fada cikin kuskure abu na farko shi Sheikh Al-Hafiz Al-Hakimi ya fi shahara da Al-Hafiz Al-Hakimi ne ya yi rayu shekara ta 1341 haihuwarsa 1341 zuwa 1377 shekara nan nam 1342 ya mutu 1377 na'am da tunan da ku wato kila ka ka girme shi ma a miladiya shekara ta 1957 ya rasu 1958 ya rasu amma haife shi 1923 haife shi 1923 ya mutu 1958 sunansa Al-Hafiz Ibn Ahmad Ibn Ali Al-Hakimi yana cikin manya-manyan malamai a wannan zamanin Hafiz Al-Hakimi ya shahara ina ta maimaita sunansa don kun ga rubutunsa in kun ga littafansa karku wasa da shi su ya shahara a majalat al-ulum al-shar'iyya al-mukhtalifa fiqh ba bashi a baya ba usul al-fiqh ba bashi a baya ba hadith ba bashi a baya ba lugha nahwu adab wallahi din yana da hannu a ciki kuma bai shahara a garinsa kadai ba ka san akwai malamai shahara kala-kala ce akwai malamin da a garinsa ba wanda ya fi shi amma kana fita daga garinsa ba san shi ba akwai malamin da ya shahara a garinsa da a wasa ta dan yadu makota garurukan da suke dan kusa da shi shi ma kana kara nisa ba san da shi ba akwai malamin da shahararsa ta shahara ne a wata nahiya kamar misalin a arewa kawai aka san shi kana shiga kudu ba wanda ya san shi akwai wanda shahararsa Allah ya bashi kudun yana nan arewan yana akwai wanda Allah ya bashi ba kasarsa kadai ba har wata kasa ma sun san shi kai wani ma kasashen ma ba za su ilmu ba kai wani duk duniya ana daga sunansa kawai an san shi ka ce Sheikh Bin Baz akwai wani musulmi da wani duniya zai ce bai san shi ba ka ce Sheikh Usaimi to waɗannan sun yi da'awa sun ɗauki shekaru suna da'awa suna karantarwa Allah ya ɗauki nauyin yaɗa iliminsu da da'awarsu ya zama duk duniya kafin su mutu an san su abu na biyu sun bar rubutu sun yi ta rubutu abu na uku Allah ya musu albarkar ɗalibai ɗalibai suna zuwa a lokacinsu min kulli fajjin amiq zuwa musu ake dayawa ana karatu kuma suna sani yadda suke taimaka musu muku yanzu kora muke gaskiya kora muke saboda haka ne to shi yasa kaga dole mu sha bamban da su malami yana shahara da ɗalibin malami yana shaharar da malami in ka zo ka karantar da ɗalibi anan yayi karatu ya tashi ya tsallaka dan wata kasa ne dan kamaru ne dan chadi ne to ya debi ilimin ka zai kai kuma a can din sai an san ka dan dole sai ya ta ambatan ka ya dauki uslubin ka ya dauki karantawar ka ya dauki ilimin ka ya dauki karatuwar ka to shine ribar malami ya yawaita dalibai idan kuma na gida ne iya gida ne kadai to iya in Allah ya ce meke ka sun yada ilimin a gida to ka samu in kuma matattu ka tara a gaban ka to za ka yi ta karatun ka mutu su ma su mutu ba su komai ba kaga yanzu Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah yana cikin malaman da Allah ya bashi Allah ya basu dalibai da yawa kusan daliban su za ka iya cewa kushin albani bai kai shi dalibai ba kuma hidimar da suka yi wa Sheikh bayan ya rasu da wala ka san malamin da daliban suka yi mai hidima irin tashi gaskiya an fi ambatan daliban Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen da daliban Sheikh bin Baz akwai daliban albani sun shahara ba su da yawa can sosai kamar na Malam Usaimin rahimahullah kuma yanzu Malam Usaimin in ka je gurinsa gidansa kamar yana raye yana mutuwa duk darsan sa gaba daya karaba da dalibansa daga cikin su akwai yayansa wani rike na hawan malam saboda wani lokacin in an zauna na hawan da aitai wani rike tafsirin malam wani rike hadisin malam wani rike tarihin malam wani rike sirran malam sannan kuma suka bi duk rubutun su sai da suka rubuce shi duk maganganunsa sai da suka yi majmu'a ta Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen komai duk abin da ya faɗa sun rubuce shi aka yi madaba'a da sunansa aka yi labirari in ka ji gaba ɗaya littafin sa ne a ciki da ƴan kanana da manya da tafka tafka da fatawoyinsa da waye Allah ya ce miki da cire nan ɗalibansa sun mai hidima bayan yaro ka san me saboda ya rike su da amana ya kyautata musu shi fa bako zai taho daga wani ƙasa ko wani gari bai san shi ba wallahi ka zai rungume shi kashe masa kuɗi matuƙar ya fahimci ikhlasinka da tsoron Allahnka to zai taimake ka iya gaya babu bambanci tsakanin ɗansa ko wani wanda ba ɗansa ba shi abinda yake so namun ya yi ilimin ya da ilimin to abinda ya kamata mu yi koyi da shi kenan magabata so mutane kuma so ya da ilimin kar mutum ya zama mai koran mutane kar mutum ya zama mai kyamar mutane kuma in ka biye ta mutanen duniya ba za ka yi komai ba za ka zo kuma ka mutu a banza ka tsaya ka yi kawai i'malu kawai fa kullun muyassarun lima khuliqa la ka yi aiki kawai iya lokacin ka kake ranar da lokacin ka ya kure ba za ka yi ba kuma akwai lokacin da wani abun wallahi ba za ka iya sabo su ne za su yi to sai ka bari da karfin ka kake kai wani Allah zai kawo ni fa sofa ya ci lahu bi qaumi kuna tare da ni to shi shahararsa ba a ganin sa kade shahara ba ya zamanto wani alam a cikin al-ulama shi yasa wani babban malami Khairuddin Az-Zirikli ake ce da shi da ya zo bayanin tarjamar wasu malamai a cikin wata mausu'a tasa mai suna al-a'lam akbar mausu'a babban wato me zan ce ne me zan ce mausu'a da Hausa ne wato wata bakandamiya na littafi da aka rubuta na kwararrun mutane cikin larabawa da musulmai gaba daya tun lokacin jahiliya har zuwa karni na 14 na hijira saboda matsayin wannan malamin sai da ya jefa shi a ciki saboda yana da makana ilmiya marmuka kuma yana da dauri kabir fi nashr al-aqidah sahiha fil alam Sheikh Hafiz al-Hakimi dolan ka kana so ko baka so yana cikin malaman da suka yada aqidar musulunci a duniya shi yasa ma aka yi mai majmu'a mai zaman kanta na littattafai nasa kawai da al-maqalat fatawinsa Hafiz ibn Ahmad ibn Ali ibn Ahmad ibn Ali ibn Maim ibn Ali ibn Mahdi ibn Ahmad har zuwa karshe al-Awaji ibn Abi Bakr al-Hakimi al-Akbar wannan sunansa kenan nisbarsa al-Hakimi nisba ne zuwa ga al-Hakam ibn Sa'ad al-Ushayra ibn Muzhaj, mafi girman kabila na Sha'b Kahlan ake cewa, daga Saba suke, Saba ibn Yashjab. Bari mu gama sai mu tsaya gaba da insha Allah. Da yawa daga cikin malamai suna dangantuwa zuwa ga kabilarsa, ba shi kadai bane ba, kabila ce ta shahara da malamai irin su Sheikh As-Siddiq ibn Abi Bakr Al-Hakami wanda ya shekara 1873, akwai Sheikh Al-Hadi ibn Abi Al-Qasim ibn Ali ibn Abi Bakr Al-Hakami shima shekara ta 1439, akwai Sheikh Muhammad ibn Siddiq ibn Abi Al-Fathi shima Al-Hakami. Kaga Hafizul Hakamin ba shi kadai bane ba, dari shi kuma ya rasu a shekara 1977. Akwai Sheikh Ali Siddiq Al-Hakami 1981, akwai Sheikh Umar ibn Abdul Qadir Al-Hakami 1981, akwai Sheikh Abul Qasim ibn Mahdi Al-Hakami shekara ta 1066 a Hijriya ya rasu. Suna nan da yawa malamai masu irin wannan Al-Hakami Al-Hakami. An haife shi a wani gari da ake ce da shi As-Salam, qaryatu As-Salam, As-Salam a gefen wato suna makotaka da mamlakatul arabiyyatus saudiyya. An haife shi a watan Ramadan, 14 ga watan Ramadan shekara ta 1342 kamar yadda muka faɗa. Ya yi tafiya tare da iyayensa yana yaro ƙarami zuwa ƙauyuka, kuma cikin ayyukan da ya fara yi yana yaro kiwon dabbobi da raƙuma. Yana taimakon mahaifinsa, kun ji albarka ko? Sai da ya hidima ya bi ubansa tukunna da ya haife shi, Allah ya ba shi ɗaukaka ya ci gaba. Malamai suna cewa cikin hanyar samun alheri da albarka a rayuwa bin iyaye, ko baka tare da su zaka iya musu hidima da aljihunka ko kuma da gangan jikinka. Wani lokacin zaka rufe ido kai kuka ka ce ina ma mahaifinka yana raye, ka masa hidima ka samu lada. Amma wasu ga su Allah ya ba su iyayen, amma ina ba su san muhimmancin su ba. To shi kam wannan malami kafin ya zama malami ya yadu a duniya, kafin yaduwarsa ta yadu sai da yi kiwon dabbobi wallahi ga mahaifinsa. Daga baya ya fara shiga makaranta da sanin addini, daga nan ne aka ce ya tafi zuwa garin wani babban malami sananne, Abdullahi Al-Qarawi. Yana jin labarinsa sai da yi kokari ya tafi ya je tarar da shi a Najd. Aka je aka yi karatu, aka yada aqida ta salafiya. Hafiz ya rubuta masa takarda tare da dan uwansa Muhammad cewa ina so in zo ne karatu a wajenka, ya kai babban malami. Da ya ji duriyar malamin sai ya rubuta mai takarda ya ce dan Allah yana so ya taimaka masa zai yi karatu a wajensa. A shekara ta 1359 wannan babban malami Sheikh Al-Qarawi ya haɗu da Hafiz Al-Hakami, haɗuwar farko, yana haɗuwa da Hafiz Al-Hakami sai ya je ya burge shi da hazaƙarsa. Kawai sai ya ce do Allah yana neman izinin iyayensa wannan yaron ya zama har tare da shi har abada dan harkar karatu, kuma ya zo su yi karatu kuma ya rinka karantarwa a makarantarsa. Dama in an ga mutum mai tsada rike shi ake, duk inda ka ga mutum yana da albarka to yi kokari ka rike shi ya zama yana kusa da kai. Amma iyayen suka ce a'a, muna da bukatarsa saboda muna da tumaki da dabbobi da yake mana kiwo. Ya je dai yi karatu ya dawo ya tafi kiwo, ka ji ba? Yanzu ya'yan mun kai wasa mota ba za su wanke maka ba, ganin wanki da guga kam ya'yan zamanin nan su yi wa iyayen su wanki da guga ta mata shi in ma kace su yi maka zaka ga bakin ciki da bacin rai kuna gani yadda abuwa suke canjawa ko takalmin ka danka zai ka fito wallahi ba zai goge ba amma gaba ɗaya rayuwar mu ta tare kuma akan yi musu hidima da tara musu dukiya su kuma ba sa mana hidimar mu muke musu hidimar duk buge-bugen da muke faɗi tashi dan mu rufa kanmu asiri da iyalanmu asiri da ƴaƴanmu kan su tozarta mu taimake su yi karatu mu taimake su yi kaza sauransu amma su kuma ba su tunanin taimakon mu yana girma in kai wasa da yayi aure matarsa ce a gabansa wallahi zai kashe wa matarsa kuɗi sama da yadda zai kashe uwarsa da ubansa ko kai da ko baka yadda ba haka abin yake kai ma in ba su abu uwar taka matarka ta fi ta gata a wajenka in ba su a kai ba na'am kamata dinu tunan wal jazaa'u min jinsil amal ina muku wannan bayani dan ku rinka gane da abubuwa suke canjawa amma in mutum yana so zai iya gyarawa idan mutum yana so zai kaga kenan sai ka ba hankali ka zo ka kare rayuwarka kai baka nemi lahira ba kana ta yin wani hidima shi kuma ba ta kanka yake yi ba jira yake kawai tunda ya ga ka kusa gamawa ka gama abin ne ka su kwashi na kwasa ya shiga harkar sa ina dole ka tsaya ka yi wa kanka lissafi to su kam ƴaƴan da ai lallai ai sun bi iyayensu sun kuma taimaka musu wallahi malam iyayen nan akai malamin nan yace su taimaka masa yace a sai yayi kiwo suka ce wallahi sai yayi kiwo a shekara ta 1360 daidai mahaifiyar Hafiz Hakami ta rasu shekara ɗaya bayan wannan magana da suka yi da malamin shi aka ce Sheikh Hafiz Hakami ya dawo ya kiwo ba ya yi karatu ya kiwo kaji bayan wannan kuma baban sa ya bi shi a wannan shekarar dai ya je aikin hajji mahaifinsa yana dawowa a hanya ya mutu to daga nan uwa ta mutu uba ya mutu wanda zai yi hidima sun tafi an raba gado daman ba komai bane dabbobi ne kawai sai ya ce kai bari ya je ya tafarruki don neman ilimi ya tafi ya haɗu da wannan babban malam Sheikh Abdullah Al-Qarawi suka haɗu da shi a wani gari da ake ce da shi Samita ya haɗu da shi a makarantarsa to daga nan wannan a tarihi farkon tafiyar da Sheikh Hafiz Al-Hakami yayi kenan don neman ilimi zuwa wurin Sheikh Abdullah Al-Qarawi As-Samita kuma suka fara tafiye-tafiye da shi na neman karatu malamin ya rike shi da amana shekaru kaɗan wallahi malam Hafiz Hakami yana shiga cikin ɗaliban waɗannan Sheikh Abdullah Al-Qarawi kawai sai ya zama shi ne a gaba yan shekaru kaɗan kawai sai ya tsallake ɗaliban gabaki ɗaya a wannan garin gabaki ɗaya ba a taɓa samun wani ɗalibi da ya fi shi ba daga nan malamin nasa Sheikh Abdullah Al-Qarawi ya fara wakilta shi akan wasu abubuwa wakilta shi akan sallar juma'a wakilta shi akan rubuta mukarrar na karantar da ɗalibai ya sa shi ya fara rubuta wa ɗaliban ilimi ƴan ƙananan makarantu ya ce ka ta rubuta musu littafi na darasi ya rubuta littafi akan hadisi ya rubuta littafi akan nahau na ɗalibai littafin farko da shi Hafiz Al-Hakami ya fara rubutawa da umarnin wannan malami nasa Sheikh Abdullah Al-Qarawi shine littafin Sulamul Usul ila Ilmul Usul ka duba albarkar littafin Sulamul Usul ila Ilmul Usul ina ne babu shi a cikin littafai makarantu na Ahlus Sunna karatu ne na gaskiya ce lokaci gajere ina ya wuce abokanansa a shekara ta 1363 bayan shekara uku kenan da haduwarsa da wannan makaranta a garin Samita Sheikh Abdullah Al-Qarawi ya ce to na nada ka hidimarsa makaranta ko principal makaranta shi kuma wannan malamin Sheikh Abdullah Al-Qarawi ya ce to ka kula min da wannan makaranta ni kuma zan bi sauran makarantar kaga wannan yana nuna su a da cikin hanyoyin da suke na yaɗa da'awa akwai makaranta fa dole fa sai kun yi makaranta in ba haka ba za ku kare wa'azinku wallahi ƴaƴan adebe su a kai su makarantar boko a je a cusa musu wata aƙida su yaƙi bazan ku kuna ganewa cikin abin da dalibin ilimi ya kamata ya fara tunani in dai ka fara dagawa to yi kokari kai ta asisin makaranta hada musu da bokon da suke so din da addini a ciki kuma ka dora su akan yanda kake so dan duk wani mai makaranta yana da hadaf yana da vision yana da mission yana da manufa to makarantu suke makaranta a can makaranta a can Allah ya kara wa sheikh fadilatu sheikh ba mutuwaye ba Allah ya kara masa lafiya da rahama da jin kai Sheikh Ahmadul Garkawi a Kaduna wannan malami ya buga misali a cikin malaman Najeriya karab kadab rajul zahid mai gudun duniya rajul muhib lil ilm mai san ilimi kuma kullun alfarin sa yace shi dan kauye komai da ka sani na zamanin nan shi ba ruwan sa shi har yanzu malam kowa ya bai da ita wallahi ba wani malamin da zai ce maka ya buga wai garka wai waya sai dai yace ya buga daliban sa yaje kai mai aiki wallahi nake ga mu amma kadarar da ya tara ta ilimi ta guraren karatu da masallatai ai ba ya shi gaskiya ai yayi nisa ai daji fa yaje ya gina masallaci fa yanzu dajin ya zama wuri mafi tsada a Kaduna saboda albarkacin muassasa ilmiya makaranta ne yayi makaranta tafkekiya ba daya ba a anguwan nan duk yawanci makarantu a tafbik ne daliban sa kuma duk ya tura su cikin Kaduna sai ga tafkekin masallacin juma'a daliban sa ne ga makaranta ta su ce je ka kai maka je ai tai a ta dawa wallahi alazim ilimi yace malam mu da awar mu da mu da ku da dan bambanci yace fulanin nan na kauye da ba ku daukan su ba ku damu da su ba mu kuma su muke mai da hankali yace yanzu in na gaya maka garuruka da ya hada ya kira fulanin nan ya koyar da su addini a gidansu a nan masallacin suke zama su kwana su komai ana ake ce da su su komai amma yanzu sun shiga sun zama ahlus sunna suna yada sunna da masallacin juma'a cikin kauyukan su a kasar nan gaba daya suna fa kiwon shanu suna dawa karatu ne malam kullun shine ba wani hutu koyaushe kawai da darasi wanda zai zo daga cikin gari yanzu wanda bai zai zo ba za a yi karatu kawai yace wallahi a koronan nan darasin da ya rasa dan hutun da aka yi a Kaduna din nan ya rasa darasi ya fi 6,000 da wani abu tsakanin darasin asuba da na bayan la'asar da na bayan magariba da ya tsaya ya buga lissafi darasi kusan 7,000 wannan gaba ɗaya asarar su yace yayi ciwon zuciya da damuwa kan wannan abu wannan malami an sa shi ya rike makaranta ya ci gaba da karantarwa a shekara ta 1366 Sheikh Abdullah Al-Qar'awi malamin malam kenan ya tafi aikin haji a lokacin ya hadu da sarkin shugaban kasar Saudiya Al-Amir Saud ibn Abdul Aziz kuma shine kibar mas'ulina an ta'lim sun hadu da wannan bawan Allah a farkon watan Muharram shekarar 1367 a shi Sheikh Abdullah Al-Qar'awi ya kira Sheikh Hafiz Al-Hakami zuwa Makka yace zo in aura maka yata takriman laka wa hifazan li ilmika ya aura masa yasa Sheikh ya tashi ya kama hanya ya tafi ya je karɓi wannan kyautai da aka yi masa a can din ma da ya je yana sauka sai fara tara ɗaliban ilimi kawai ya ce a zo a yi karatu ya ta karanta musu littattafai sai da ya karantar da su kutubu sita ɗin nan gaba ɗaya a shekara ta 1372 aka naɗa wannan malami shugaban wata babbar makaranta a Jazan wacce tana karkashin wizaratul ma'arif aka ce ka kula da ita ka kula da tarbiyyar daliban yana zuwa ya dada assasa wani ma'ahad al-ilmi a wancan gari din kuma da yake Samita ya ci gaba da karantarwa sifofinsa da za mu tsaya a kai mutum ne wanda yake yana da sifa kamar baki-bakin mutum balarabe ne amma baki ya fi karkata zuwa ga baki-baki fuskarsa a kewaye take yana da alamar wushiri-wushiri a haƙorinsa gemunsa ba mai irin yawa ba ne ba ya da babban gemu sosai mutum ne matsakaici idan ka zo dangane da sifofinsa na takatsantsan mutum ne mai gudun duniya ƙwarai rajul wari' gudun duniya ya bayyana a fuskarsa da tsoron Allah kana ganinsa akwai takawa kuma duk abin da zai taimake shi akan ilimi da karantarwa shi yake mai da hankali akai babban damuwarsa ya nemi ilimi ya koyar ya rubuta littafi ya yi ibada waɗannan abubuwa guda hudu neman ilimi koyarwa sannan kuma rubuta littafi da kuma yawan ibada sallah da azumi an ce yana da kyakkyawan mu'amala ga dukkan mutane manyansu da ƙananansu suna faɗin alkhairi a gare shi ya sa mutane suka so shi suka girmama shi aka ce duk malamin da ya zamani da shi a lokacin da suke ba wani malamin da ya samu matsayi irin nasa in dai soyayya ne da dalibai suke masa Zaid bin Muhammad ibn Hadi al-Madkhali ya ce wata rana mun kasance muna kafa hujja da wannan matsayi da girmamawa da Allah ya ba wannan bawan Allah muna masa afa'a shar'iyya biyayya na shari'a saboda gaskiya muna son sa saboda anna Allah ta'ala wada'a lahu al-qabul Allah ya sa shi kafin da haka mai karbuwa a bayan kasa dai mutane sun so shi kuma mun tabbatar mala'ikun Allah sun so shi a sama kuma Allah ya ba shi lisanu sidq harshe na gaskiya yana ambaton Allah da wannan harshe a iya rayuwarsa kai har bayan mutuwansa littattafansa suna ambaton Allah gaskiya Sheikh Hafiz al-Hakimi wato bi haqqin wa sidqin udwatul hasana abun koyi ne na haƙiƙa kuma misali ne yuktada da za a koyi da shi wato wajen kikkiawar mu'amalarsa Ubangiji tabaraka wa ta'ala da kuma mu'amalarsa da mutane wanda suke rayuwa da shi insha Allah gobe za mu dora mu kammala tarihin wannan bawan Allah dan kada mu manta da shi abinda muka faɗa ne Allah shi ba mu lada na kuskure ko tun da mun harshe muna neman abuwar Allah tabaraka wa ta'ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh